أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من يبو أقريشي لا يساكي هذا مو أولا مليتي نا ثلاثة شاب يرقوة رمضان الشكرة تبقوا لدي خطو da 42 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, da shine 27 ga watan 4 a shekara ta 2021. A wannan masallaci mai albarka, masallacin galadin shi a birnin Kudu a jihar Jigawa a Najeriya Afirka, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan darussa da muke yi a watan Ramadan, waɗanda a cikinsu muke ƙoƙari mu fahimci ayoyin Alƙur'ani mai girma domin mu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, musamman a wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Muna marmarinsa, muna fata ya zo, ga shi yau kwanansa 15. Allah ya ba mu taufiki. A jiya mun fara tattaunawa akan ma'anar kalimatu al-fahsha, kamar da ta zo a cikin Al-Qur'ani ko a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu yi magana akan cewa a wannan aya dai da muka karanta, wato fadin Allah subhanahu wata'ala da yace wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. A wannan aya abinda ake nufi da alfasha shine zina da kuma aiki irin nata, musamman dai tunda an yi ambaci mata, to ana nufin zina da kuma sihaqi. Da tattaunawar malamai kuma akan aya ta biyu da zamu zo mu magana akai, shin ita me ake magana akai daga cikin ma'anonin da suka zo a lugar larabci ko a shar'ance na ma'anar wato alfasha, mun yi magana akwai abin da ya shafi zina, na biyu kuma rowa, na uku a duk wani lamari wanda yake la yakunu muwafiqan lil haqqi wal qadri ko wal qadar, duk abin da baya dacewa da gaskiya da kuma gurgudu ya wuce iyaka shine al-qadr, nan ake nufi ba kaddara ba. Har muka dauko maganar malam at-Tabari, muna cikin karanta ta ne lokaci ya kure ko al-Imam at-Tabari yana cewa wa aslul fuhshi asalin kalmar fuhsh shine alqubh wal khuruj an alhadd wal miqdar duk abin da ya fita daga iyaka da kuma gurgudu ya fita daga misali ana kiransa fahish akun abu shine fi kulli shay'in yace wa minhu qila litawil almufrit atuli daga nan mutumin da ya tsawon sa yayi ana ce masa innahu lafahishu atul didde mun karanta wannan ana kuma nufin abinda ake yi da wannan shine qabihu atuli idan mun wato tsawon sa yayi kharijun anil miqdar almustahsan ya fita daga gurgudun da za a ganshi da sifa mai kyau wa minhu daga nan har yanzu akan ce الكلام القبيح فيما أنا كلام سا الكلام الفاحش وانديك ياوش إياك لشن متنشي لسولنسو لكلم ميدي مرسا فائدة دو أنا كلام سا فوهش شيسا دا أشي إدم متن ياي مغانا مرر كيو أشي أفحش في الكلام واني أفحش في كلامه يا مونة نزنشي بكيو تتابع to didde wannan yana daga cikin ma'anonin da suka zo ma'ana ta hudu tutlaqu ala kulli khislatin qabiha duk wata dabi'a da ta'ada mummuna ita ma ana kiranta alfasha min alaqwali wal af'ali na maganganu ko na ayyuka ana kiran su alfasha al-alusi cikin tafsirin sa ruhul bayan yana cewa alfahishatu ita ce alma'siya alfi'liya wa zulmun nafsi ita ce kuma alma'siyatu alqawliya wa na alma'siyatu alfi'liya ana kiranta alfasha ko a ce zulmun nafsi shi ake nufi da alma'siyatu alfi'liya ana kiransa shi ma alfasha yana magana ne akan fadin Allah madaukaki وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يوا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم تشيني وإذا فسر ويكتوا الفاحشة المعصية الفعلية وظلم النفس المعصية القولية وإذا متنيه مغانا ممونا دباكي أنا توا ظلم نفسه شيكما الفاحشة شين المعصية الفعلية وإذا فسر شيء da ya bayar daga cikin abubuwan da yake lafazin kan iya dauka ku riga kun sani a kaidar tafsiri kalmomi da suke zuwa a shari'a sukan zo da ma'anoni da yawa kuma dama malamai suna da mafita ta irin waɗannan kalmomi su ce dama wannan ai ba ikhtilafi ne tabad ba amma ikhtilafi ne ne tanawu'i yawa ikhtilafu tanawu shine sabanin da an saba a lafazi amma an hadu a ma'ana ana fassara ma'anar istiqama ko kuma musulunci wani ya fassara shi da istiqama wani ya fassara shi da as-siratul mustaqim wani ya fassara shi da gaskiya wani ya fassara shi da musulunci wani ya fassara shi da imani duka to kowanne daidai ne to haka wannan din shi ma lafazin al-fasha yutlaqu ala hada wa yutlaqu ala hada daga cikin ma'anonin shine yutlaqu alal fuhshi fil kalami didda wannan ya shigo cikin magana tsabari amma ƙarin bayani ne da aka ranto nasu magana su shi yasa ya shigo shi yasa har shi ma suka ce al fuhshi fil kalami yana daukar surori kamar uku imma an yakuna bi ma'ana as-sabbi wash-shatmi kuma idan mutun yayi zagi yace mutunci ana cewa yayi alfasha idan sahabbai suke siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan annabi sallallahu alaihi wasallam baya zagi na cin mutunci baya kuma maganganu na banza na batsa ko ya zama bitta'addi fil qawli wal jawabi wajen mutun ya wuce iyaka wajen furucin da zai yi ko ba da amsa in an masa wani abu shi ma ana kiransa alfasha ya wuce iyaka kamar mun san hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da Yahudawa suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa sallama ashe Aisha sai ta ji abin da suka faɗi sun ce assalamu alayka to ran ta yi baci shine sai ta mai musu amsa wa alaikum assalamu wal la'na to annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji shine hana ta yace ya Aisha alayki birrifqi alayki birrifqi wa iyyaki wal unfi wal fukhsh to shine sababin zuwan wannan hadisi sai ce ina horanki da ki rika yin wato taushi taushi wajen magana ki zama mai sassautawa ina horan ina kuma kashe jinki kada ki zama mai tsanani mai zafi kuma mai magana marar dadi marar kyau shine al-fuhsh yana iya zama kuma bi ta'biri anil umuri al-qabihati bi ibaratin sariha maganganu waɗanda ba su da dadi munanan maganganu sai mutum ya faɗe su ya sarraha ya fito kurukuru yayin magana akai shi ma yana daga cikin al-fuhsh fil kalam qala al-imam an-nawawi الإمام النووي نسيوا فينبغي أن يستعمل في هذا ينام غنى أكن لفظا لشريعة تزود سوء إدمة يابقو ما لمين ينام بياني قال الأمة كو القاليني كو ديمة زي ما غنى أكن الأمر دسكي أنا ساكيا سسبو دلدبي تياك ماتي ساكيا كدي لك فتن سنن العورة حكا ya faɗe ta da sunanta da aka sani na yanka haka a cikin karatu ko a cikin jawabi dai babban mutum ko karamin mutum ma daraja da mutunci shine irin lafuzza irin waɗannan a rika sakayawa to shine an-Nawawi ke cewa a irin wannan mutum yayi amfani da irin a cikin irin wannan dan cewa ma ashbahahu min al-ibarati allati yustahya min dhikriha waɗanda ake kunyar ambatan su to mutum ya zama cewa kada ya amfani bi sarih ismiha yawa in mutum zai amfani da sarih ismiha to zai abun kunya amma abinda ake so an yasta'mila alkinayati almufhima wato ya rika alkunya wanda za ta dai fahimtar da wanda ake magana da shi din ya gane me ake nufi fayukni an jima'i almar'ati kuma ana zancen jima'i na namiji da mace maimakon ya faɗe shi da sunansa to yayi kinaya da lafazin da za ku rika je a cikin shari'a bil ifdai al ifda ana kiransa al ifda wad dukhuli ko dukhuli sai an yi aure har sun yi dukhuli aga wannan suna ne akwai mutunci a ciki akwai daraja ya kamata mutum ya faɗi kalmomi haka wanda komai kankantar mutum in ya faɗa sai an ganshi cewa ya rashin kunya ballantana a ce babban mutum ko mai karantarwa ko makamancin wannan shi yasa mutumin da zai magana a cikin mutane ya kamata a rika koya masa idan bai iya ba ya samu ƙwararru da suka iya rubuta wa mutum speech a tsara masa a rubuta masa cewa to ga abin da zai ce ga abin da zai ce amfanin sakatarori kenan to shi yasa ake son kuma duk wanda zai zama maka sakatare ya zama mai hankali da ladabi da sanin addini ya san inda ya kamata a faɗi wannan kalma ya san inda bai kamata a faɗi waccan kalma ba to sai ta haka wal mu'ashara ana kiransa mu'ashara wal wiqa duk wannan lafuzza ne da makamancin su al-Imam an-Nawawi yace su yafi kamata a faɗa maimakon a faɗi kalmar waccan yace lakin al-mur'am yawwa to wannan dai shine irin abu ya abinda malam an-Nawawi ya ambata kuma da wannan zamu tsaya dai akan ma'anar me ake nufi da alfasha a cikin lafuzan shari'a da suka zo sawa'un fil qur'ani aw fi ahadithi annabi sallallahu alaihi wasallam ko a qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai kamar da na ambata in ana zancen wannan ayat da muke magana to abinda ake nufi da alfasha shine zina da sauran makamantanta liwatsi da sihaki wato abinda mata suke a junansu mace ta nemi mace Allah ya tsare mana zuriya Allah ya tsare mana ƴaƴa da matan mu duk inda suke Allah ya tsare su daga aukawa cikin irin waɗannan miyagun ayyuka Allah ya kade hankulansu daga waɗannan al'amura Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su akan tarbiyya mai kyau mun gama dama fassarar ta kalma kalma ko ko ba mun gama ba a'a muna kan fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ko idan mata suka zo da aikata alfasha to ku kafa musu shaidodi shine fastashhidu ku kafa musu shaidu arba'atan minkum maza guda hudu daga cikin ku daga ina aka samu maza minku banda nan ba wani abu ban ji ba ba min nisa'ikum ba ma'ana daga ina aka gano cewa masu yin shaida akan harkar zina lalle iya maza ne banda mata yawwa arba'atan aka ce ina nufin daga wannan ayar yau daga ayan nake nufi ba daga wani dalil khariji ba da mata ake nufi arba'an za a ce ba za a sa ta marbuta ba saboda ka'idar ikhtilafi tsakanin adad da ma'dud ko yawwa za ka ce arba'atu rijalin sai ka ce arba'u niswatin a gani yawwa tunda aka ce arba'atan minkum mutum hudu maza kenan daga cikin ku ga amfanin sanin larabci ko yawwa to mutum bai sani ba sai ya shiga wani abu da ba kowa daga cikin mutane ne zai shaida akan maganar zina ba sai maza minkum daga cikin ku minkum dinnan shi ma yana nuna me kar a dauko wanda ba musulmi ba yawa minkum ay antum ya ayyuhal mu'minun daga cikin ku ko mu'minai musulmi fa in shahidu in suka yi shaida malamin sun ce nan fa in shahidu dole ya tabbatar da sun yi maganar shaidar kurukuru malam zai ambata mana ba a karɓar kinaya yau a nan sai sun faɗi sun ga kaza a cikin kaza wannan shaida ce mai wahala har malam ibn taymiya na cewa منذ فجر الإسلام تند أكفار المسلمين تند مسلمين تم فرقان سما أنا تنزو من ذن الله صلى الله عليه وسلم دا أكسا وأن نندو خوكين تو بأتبع سامو وني بيذنا كما أكفا مسا شدو إلن ونن سكا تكبو دا خلو سكا غا أبن دا أكي سو أغني دمبا بأتبع يبا wani wanda ba musulmi ba ya taba yin tambaya yake tambayar wani malami da irin zafi-zafin nan da kaushe shi to wai ku me ya fa'idar ku sa wannan dokar da kun san ba za ta yiwu ba me yasa Allah ya sa muku wannan dokar da ba za ta yiwu ba me zai hana ku rika amfani da kyamara kawai kyamara ai ta mafi mutum hudu malamai suka ce abin ba haka bane asali sa wannan ka'idar ta mutum hudu maqsudin asali a ciki ba kamun bane maqsudin asali dama a sa abin ya zama mai wahala saboda a tsare mutuncin mutane tsare mutuncin yana da muhimmanci ba iya maganar kawai a kama din bane an san laifi ne da ana yawan yin sa to amma in an ce dama sai an sa wannan to zai wahala a samu kuma ba a taba ma samu din ba wanda dai aka samu aka yi amfani da shi a shari'a aka yi hukunci ba a yi ba shi yasa har Sa'd ibn Ubada yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu ni idan na zo na ga mutum da iyali na kama shi da ita yanzu shikenan sai in batta haka in kyale su haka sai na je na nemo mutum hudu sun gani sannan aka bi shaida ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am to wannan na'am din ita ta karrara wannan hukuncin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a karbar wani abu sai wannan mutum hudu mutum ɗaya in shi yayi yazo ya ce wallahi tallahi dillan tsuwar sa in yace ya ga wane da wance akan hali kaza da kaza ya ga kaza ko ya rantsi bulala za'in ta kazafi da haka in bai samu mutum hudun ba to ya shiru kawai kar ma ya fada duk sabu me ya fa'idar wannan abu kawai saboda a tsare mutuncin musulmi. Yanzu me alheri a zo a ce an samu wani na bukar wani ya ce to in haka ne kun bari kenan ai ta yin abun ba bari akai ba addin mai imani ya san waɗannan nasushi kuma ba imanin ne ya sa har wasu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bu suka yi ikrari da kansu ba imani ne su zo su yi sun yi kuma har shi din ikrarin kansa annabi sallallahu alaihi wasallam me yayi kau da kai hanawa mai mutum ya zo ya ce yayi wannan mummunan laifin sai da yace ma aje a bincika wani din nan anya ba shi da tabin hankali kuje ku binciki iyalinsa a cikin kakanninsa ba mahaukaci ya za a yi mutum ya zo ya yi wannan abu ya faɗa da bakinsa cewa ya yi domin shi irin wannan abu da shaida a kansa da tabbatar da shi zai bi zurriyarka ne ko duk girmanka duk daɗe ko mutum ya shekara 50 da mutuwa in sunansa ya taso za a ambata za a ce shi ne wanda aka kama shi da kaza ɗin nan ko ya shekara 50 sai a ce yi ka ga ɗansa ma gashi yanzu ya wuce ana yin wannan a ɗan adam ko ba a yi to sanya abun ya zama da wannan wahalar babbar fa'ida shi ne a tsare mutuncin ƴaƴanka da zuriya da wanda za su zo daga baya kowa a gan shi a matsayin kansa kar a aibanta ka saboda babanka kar a aibanta ka saboda kakanka a bar ka a matsayin mutum me yasa da malamai suka zo tattaunawa akan dan zina zai yi limanci ko ba zai ba a kun san wannan tattaunawa jumhurin malamai suka ce ba abin da zai hana a mazhabar malikiya suka ce ba zai ba ko makaruhi ne amma shi ma dalili shi ne saboda kar a samu kofar da wani zai aibanta shi saboda tsare masa mutunci ne ba saboda wani duk karatunsa a ce bai cancanta ba duk iliminsa sai a ce kar dai a sa shi ko babban limamin gari yadda za a kalli kaskancinsa a aibanta shi wani ya aibanta shi saboda wannan misali amma in ya sallar ta yi in wani in ya wuce gaba ga al'umma ta yi sai aka ce amma dai a kiyaye saboda kar a bada kofa mutane su ci masa mutunci kaga ashe zancen mutuncin nawa ake nasa ake zance don haka saboda wannan abun ba magana ce Allah madaukaki tunda yayi wannan shari'ar ya sa wannan to lalle akwai hikima a ciki ko mun sani ma ko ba mu sani ba wannan talammusi ne na hikimomin mu ce la Allah dan kaza ne ko dan kaza ne Allah ya fi kowa sani tunda kaga ba a taba samu ba to akwai hikima cikin yin haka kuma da abun yana da saukin yi da abubuwan yadda ake samun abubuwan irin wannan ake yin su a boye da babu wanda zai rage mai mutunci a cikin mutane ko ba haka bane to amma Allah madauki yana kara abubuwa yana rufa su ba dan yana son su ba amma saboda an san wannan wani abu ne a rayuwar mutum zai iya aukawa cikin sa zai iya zuwa kuma ya tuba a lokacin da ku ba ku sani ba zai iya tuba ya zama cewa ya Allah madauki ma ya yafe masa ba ku sani ba to Allah ya yafe Allah kuma ya gafarta to shine dai abin yake fa in shahidu fa amsikuhunna in su mazan sun yi shaidan nan fa amsikuhunna to matan da suke zinan nan ku tsare su fil buyuti a gidaje hatta ya tawaffahunna nan fil buyuti a gidajen su da haka shari'a take idan mace ta zina sai a daure ta a amana a tsare ta a gida ba dama fita saboda katta je ta ci gaba da waɗannan irin abubuwa din hatta ya tawaffahunna al mautu ghayr wannan hukuncin shine hatta mutu ba fita da shine hukunci in mace aka kama ta da zina sai a ce to shikenan ta zauna a gida ko ta hanyar ikrari to sai a ce a kulle ta a gida ba fita har mutuwa har mutuwa aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma har zuwa lokacin da Allah madauki zai samu musu wata mafita za mu zo mu tattauna akan wannan mafita hadithin Ubada Ubada ibn Samit yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila sai ce al-bikr bil bikri jald 100 wa nafyu 'am was-sayyib bil sayyib jald 100 wal rajul annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadithin Ubada ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni Allah ya samun musu mafita Allah ya samun musu mafita ma'ana shine har malamai suke tattaunawa shin wannan gashi a cikin aya daya a kira shi naskhi ko kuwa takhsisi ne dina cikin tattaunawa da malamai suka yi akan wannan fassarar wannan aya tattaunawa mai tsayi ina kamar da na ambata mana jiya wannan ayoyi guda biyu suna cikin ayoyi da malamai suka yi musayen yawo da kuma jujjuya alƙaluma akan su wajen bayanin fassarorin su da ma'anonin abdama'ir lamirori da aka ambata a ciki da sauran hukunce-hukunce kuma da magana cewa shin wannan hukunci naskhi akai ko ba naskhi akai ba malam zai ambata mana kuma shine kauli mafi rinjaye cewa ba naskhi bane ba naskhi bane ai kun san naskhi me naskhi ayan da aka shafe hukuncin shafe hukunci tsayi haka ne ma'ana wani hukunci wanda sabata bi khitabin mutaqaddim an yurfa'a ay raf'in sa a dauke shi bi khitabin mutarakhin anhu shine ma'anan naskhi ma'ana wani hukunci da ya tabbata da nassi ana cewa khitab sabu liyashmala an-nass al-qur'ani wa an-nass al-hadith an-nass al-hadith an-nabawi wato an fadi khitab magana da wani lafazi da ya tabbata ko a qur'ani ko a hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk hukuncin da ya tabbata ta hanyar qur'ani ko hadisi sai ya zama wani khitabin yazo to abin da zaka gane anan shine khitabi ne yarfa khitaban yawa ba kiyasi ne zai zo ya dauke sai dole a samu khitab khitab kuma ya zama cewa nassi ne aya ce ta soka koko umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni wani hukunci tabbatacce da sai a dauke shi yanzu to ne shi ake ce ma naskhi to malamai suka tattauna akan wannan zance mafi karfi suka ce ba naskhi bane ba shafewa bane hukuncin yana nan an gane hukunci yana nan illa an yi takhsisin sa kuma takhsisi me ma'anar takhsisi wani lafazi am sai a rage masa fadi yawa ya zama akwai wani wuri da ba zai aiki ba a cikin sharhi dai mai yawa da malamai suka tattauna akan wannan za mu zo mu ji wani abu daga ciki kamar da malam ya ambata mana sai Allah madauki ce wallazani ya'tiyaniha minkum fa'abuhuma mutum biyu kuma da suka zo wa wannan alfashar ya'tiyaniha ad-dhamir ya'udu ala ayy ina wannan lamirin ke komawa ha din ya ci yani ha ai alfahisha yawa to amma wallazani shine ake ta tattaunawa akai me ake nufi da wallazani wasu su ce ana nufin jinsin maza da mata namiji da mace wasu kuma su ce ana nufin muhsan wa ghairu muhsan wasu su ce bikir da wanda ba bikir ba wasu su ce ana nufin mata masu neman junansu wallazani nan kuma maza masu neman junansu sai zama cewa wannan ayar tana magana akan liwatsi wannan shine har malam Usaimin abin da tafi zuwa gare shi yace wallazani nan yana magana akan maza biyu ne tunda aka zo da damirin damirin kuma na mutum biyu inda namiji da mace ne ana rinjayensa da lafazin jam'i sai a ce wallazina sai ya zama cewa matan sun shiga cikin maza ko sai a ce wallazina dan yashmal maza da mata amma tunda aka ce wallazani to maza biyu ake nufi mal har yin jaya da cewa abinda ake nufi maganar liwatsi amma duk dai wannan abu ne wanda yake fihi akhdun wa raddun bain al ulama'i ay ulama'i tafsir wasu sun karba wasu sun ce a'a zancen dai yana da tsawo kuma yana buƙatar bincike mai yawa har rubuce-rubuce wasu sun yi musamman akan waɗannan ayoyin dangane da tafsirinsu to sai ya ce wallazani ya'tiyaniha minkum ya kumu minai fa'aduhuma, to ku cutar da su, cutarwa bisabbi washatmi watta'yiri, a zage su a ci mutuncinsu in an kama mutum biyu sun yi irin wannan, a yi musu wani abu na wulakantawa kamar irin abin da za a ce zagaya gari da su, ana nuna su a sa musu bula a ido a ce kun ga masu yin kaza masu yin kaza. Wannan kun ga akwai asalinsa a kutubul mutaqaddima zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yahudawan nan guda biyu da aka kama suka yi zina, ai daga cikin abin da Yahudawa suka yi musu shine ba su kawo su ai musu rajamugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da aka tambaye su suka ce ai zagayawa ake da su a kasuwa ana ayyara su ko din kar ai musu rajin, sai da aka zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dauko at-taura, aka dauko at-taura yace ku karanta, aka dauko kuma aka karanta, sai ɗaya daga cikinsu yana kokari ya sa hannunsa ya kare inda aka ce ayi rajimu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cire hannunka, kuma yana ne tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karanta littafinsu ba, bai taba karantawa ba, amma Allah madauki ya nusar da shi ya gaya masa cewa sun boye wani abu. Kuma wani abun mamaki, har zuwa yau wannan rajimin yana nan a Bible, ku je ku nemo na ba ku assignment yau ku kawo mana ne za mu gani. Sai ce fa'in ta ba, in sun tuba wa aslaha, kuma suka gyara halayensu, fa'aridu anhuma, to ku kauda kai daga gare su, inna Allah kana tawwaban rahima, ma'ana ku kyale su, ku kyale su. Shi wannan ya nuna laifi ne irin wannan, akan yi kuma akan tuba, ana yi ana tuba, to in mutum ya tuba ba a son kuma a aibanta shi da abin da ya tuba daga gare shi. In mutum da ya taba yin wani laifi, in ya tuba to ba a tone-tone, tunda dai Allah ya faɗa cewa inna Allah kana tawwaban rahima, dangane da waɗanda suka tuba kuma wa aslaha, suka gyara aiki. Lakin in kana da tarihin mutum yanzu, cewa lokacin da yana saurayi yayi kaza, yayi barna, yayi fasadi, yayi abubuwa da yawa, to yanzu a zo a kawo shi kuma kamar za a yi wata sabuwar muhakama, wannan ba daidai ba ne. Abin da yake daidai da shari'ar musulunci shine in dai mutum ya tuba ya daina abu, to a karɓa ya tuba ya daina, sai a duba gaba kuma ubangijinsa mai wuta da aljanna in ya yarda, waye kuma kai da ba za ka yarda ba, kai da baka san zuciyarsa ba. Allah fa ya san zuciyarsa, shi kuma Allah ba ya masa ƙarya, ko in mutum ya yi wa ɗan adam ƙarya to ba zai wa Allah ba. Saka in dai mutum ya tuba, to a kyale shi dangane da abin da ya aikata, ya daina wucewa ana nuna shi, ma'ana kai in ya wuce a daina nuna shi a ce to kun ga wannan fa shine wane, shine fa aka ce yayi kaza yayi kaza din nan, muddin ya tuba to a nemi rayuwa kuma ta gaba, Allah gafarta mana. To sai ce mu karanta maganar malam, yace ai abin da yake nufi annisa'ul lati ya'tina al-fahishata ay az-zina fa wasafaha bil fahishati, Allah ya siffanta zina da al-fasha li shana'atiha wa qubhiha, saboda muninta da shana'a da qubh ma'ana su daya, yawa saboda tsabar muninsu da tsananin muni. To Allah yace fastashhidu alayhinna arba'atan minkum, ku kafa musu shaidu guda hudu, min rijalikum al-mu'minina al-udul, daga cikin mazajenku muminai adalai. Me yake nufi da adali? Mai gaskiya ko wanda dai zahirinsa as-salah, shine mutum abin da ake nufi da adali, wanda baya bayyana laifuffuka a bayyane, ba a san shi da cewa sanannen mazinaci ba, ba ka ce masa sanannen dan giya, sanannen dan caca, wannan ba adali bane. Al'umma ta san laifinsa, to wannan ba adali bane. Wanda kuwa al'umma ba ta san laifinsa ba, an san shi da zuwa masallaci, an san shi da imani, an san asali kenan, to kar a kwakwalo abin da kuma ba a sani ba, a bar shi a haka, in an zo neman shaidu adalai yana ciki. An gane? Ba a nufin wanda kwata-kwata baya laifin komai, wannan ba za ku same shi ba. Babu, ko kun sani? Kowa da ka gani kyautata masa zato ake, amma ka ce ga wani wanda baya laifin komai, a'a. To wani shine dai adali. Fa in shahidu, in sun yi wannan shaida, فأمسكوهن في البيوت تسوما تن وصليس أجدا أي احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة وصليس دقا فتدى kutsare su daga fitar da za ta sababa a yi kokontansu kuma. An gane? Yawwa, a tsare su a gida a hana su fita domin kasu fita fitar da za ta jawo a sake tuhumarsu a samu riba a zukatan mutane, riba fa ba ta kasuwa ba. Yawwa, riba nan ana nufin kokonto daga rai. Yawwa, masnadinsa shi ne riba. Yawwa, kar a samu wannan kokonto a zukatan mutane dangane da su. Kaga dai kullun zancen me ake tsare mutuncin nan a tsare mutunci wallahi ba karamin alheri bane ke cikin shari'ar musulunci wajen tsare mutuncin mutane yanzu dan Allah ka kaddara idan a nan wurin duk irin laifin da kowa yake yi a boye a ce kai ka sani ya za ka ga mutane kowa duk abin da yake a boye a ce ka sani ai matsala ce babu wanda za a zauna da shi lafiya kila ka ce ba za ka bi kowa sallah ba ko ba ka ban saboda ka ga abubuwan da wani yake da wani yake to amma wannan abin sai zama wani abu ne da babu mai iko a kansa sai Allah saboda ku tsare yan uwantaka ku tsare zuriya ku tsare mutunci a tsare iyali daga cikin mutunci shi yasa aka sa waɗannan dokoki ba saboda ana goyon bayan alfasha ta yadu ba kuma sai ku duba ku gani inda za a auna da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin baya da suka zo yaushe ne aka samu alfasha ai ba a ma kwatantawa a zamanin da ake waɗannan shari'o'in da zaka ce they are lax ba tsanani a cikin su an ji wasu ba tsanani bane to a lokacin sai Allah ya tsare al'ummar saboda bin wannan dokar kuma abubuwan duk suka yi sauki ba a yinsu amma a yanzu fa menene ba a yi ado ne ma alfasha zinace wani abun ado ne wani ba wai dantan an kafa dokar a samu shaidu guda hudu waɗanda ba zai yiwu su samu ba amma wani da kansa zai yi da kansa zai zo ya zauna ana hira ya faɗa ba akwai wannan awakin ba suna nan mutum ya faɗa da bakinsa ya yi kaza wani ma ya tashi ya rubuta a inda ba zai taɓa goguwa ba social media wani zai rubuta a Facebook wani ya rubuta a ina cewa ya yi kaza kuma fa ba zai gogu ba ko ka goge a wayarka yana nan yana cikin sim ɗinka a can gurin masu ainihin waya ka aika saƙo kuma akwai kaza a ciki inda hukunci na aini i'tirafi aka kama wannan ka faɗa da bakinka kai confessing za a yi ma hukunci a kansa to wallahi in ba dan rahamar Allah ba da rayuwar duniyar nan ta yi wa mutane wahala inda kowa wato an san irin waɗannan abubuwan dangane da shi Allah da ya tsare Allah ya rufa mana asiri Allah kuma ya gafarta mana yace fa innal ila ne wa aiban kuma har yanzu fa innal habsa min jumlatil uqubati shi kan ita kanta tsarewar a gida tana cikin daidaikun tarin abin da aka ce ayi na uquba tsare mace a gida din ma a hana ta fita shi ita ma wata uqubar ce to Allah ce hatta yatawaffahunnal mautu a tsare su a gida har sai mutuwa ta zo musu ai hadha muntahal habs wani shi ne ƙarshen tsarewar kurkukun ƙarshe kenan ba fita ba zuwa ko ina ana gida aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu wata hanya daban malam sa'idi yake cewa fa hadhihi al-ayatu laysat mansukhatan wannan aya ba shafe ta akai ba kamar da wasu malamai suka ambata fa inna ma hiya mughayyatun ila dhalika al-waqt an sa mata gaya ne zuwa wannan lokaci shine mughayyatu mughayya ay ju'ila laha ghaya an sa mata lokaci ne zuwa wannan ma'ana da aka ce aw yaj'al Allahu lahunna sabila ba naski ne na wancan ba yana nan har zuwa wani lokaci ne yawa lokacin shine kafin a saukar da wani hukunci kafin a bude wata kofar kafin wani abu da ya faru to sai ta fa inna ma hiya mughayyatun ila zalika alwaqt fa kana al'amru fi awwal alislam kadhalika dan haka haka lamarin yake a farkon musulunci hatta ja'ala Allahu lahunna sabila hal lokacin da Allah ya sanya musu wata kofa din ya zama wannan din ba shi ake amfani da shi ba an gane wa huwa rajulul muhsani wa jaldu ghayril muhsani muhsan ake cewa ba muhsin ba an gane in ka go karantawa eh in ka ce muhsin shine mai bada kariyar mai katangewa ismu fa'il amma muhsan wanda aka katange shi an gane yawa ru'ayi wanda ya taba aure shi ake nufi da al muhsan ya taba yin aure ya san meye mata kuma yayi aure sahihi tare da dukhuli da komai to wannan mutumin in har yayi zina to hukuncin sa shine a jefe shi har mutuwa wanda ko bai taba aure ba shi kuma hukuncin sa ai masa me bulala guda dari wannan nassin sa yabo a cikin alqur'ani a suratul nur yawa shi kuma rajm yazo a hadisi da kuma hadisin da ya tabbatar da aya mansuha wadda nusikhat tilawatuha wa uthbita hukmuha wato aya ce da da akwai ta Allah ya shafe ta aka shafe tilawar amma hukuncin yana nan me hukuncin shine ayi rajmu ga wanda ya taba yin zina in ai wanda yayi zina inda ya taba yin aure sawa'un namiji ne ko mace wannan zamu zo kansa insha Allah sai ce wa kadhalika allazani ya'tiyaniha ay alfahishata minkum min ar-rijali wan nisa to nan maza da mata duka kamar da na ambata mana akwai maganganu da yawa wancan da na ambata mana da zunnu malam Uthaymeen ne akwai kuma wasu ma da yawa da suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin ba shi kadai ba amma shi malam nan ya tafi zuwa ga ar-rijali wan nisa ake nufi yawa wallazani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma bil qawli kuyi musu iza'i cutarwa ta baki bit tawbihi ay musu tsawa aibata su a zarge su wa ta'yiri da aibantawa a ce kaga wannan mutumi kai baka ganin girman ka baka ganin ƴaƴanka baka ganin kaza da kaza da kaza irin waɗannan kai wallahi gaskiya lamarin tarbiyya ya lalace a cikin al'ummar mu yanzu yanzu akwai wanda shi in ka gaya masa wannan ma kawai kallon ka zai bai damu ba mutanen da su ne suke jin nauyin a aibanta su a aibanta kabilarsu a aibanta gidansu da garinsu da al'ummarsu amma mutanen yanzu ba su ma damu ba wani bai damu ba a aibanta babansa ma bai damu ba shi da kansa ma zai yaɗa labarin ya yi kaza su ne ma suke kaza ina masu san ma a koya musu kaza su zo Allah ya kyauta muna tare ne yanzu da wani samfuri na dan adam daban kullum ina faɗin wannan a wurin karatuttuka ko munasaba in ta wallahi irin sabon samfurin dan adam din da muke da shi yanzu da wanda za mu zo mu gani nan gaba in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa nan gaba za a yi mamaki shekara biyar nan shekara goma nan ballantana 20 ko 30 sabon canji ne na generation yanzu irin abubuwan da za ka rika jin kunyarsu yanzu duk ba abun kunya ba ne ko? Yanzu ba abun kunya ba ne masu laifi yanzu su rika alfahari da laifin bal masu laifi yanzu su yi kungiya kungiya na karanta da idona nan nake karantawa ko da ke bai kamata a faɗo wannan irin labarin irin abin da kungiyar wasu masu wani irin mummunan laifi suke yi ana ɗaya daga cikin suna faɗar a haɗu a wuri kaza za a yi kaza wa ke son kaza a samo masa duk masu yin wannan irin laifuffuka a cikin wannan harkar social media ɗin za ka ga duk ana faɗa duk a wannan zamanin baya tunanin gidansu ƴan uwansa in ma mai ƴaƴa ne ƴaƴansa a ga rashin mutuncinsu da sauransu wanda duk waɗannan abubuwan sun zama wani bakon abu yau yanzu ganin girman manyan ma ina yake yanzu mafi yawan samari yanzu ba sa kimanta wani mutum saboda wai wannan ya dara su a shekaru kuma gashi muna da nusus kuruku baya tare da mu ba ruwan mu da wanda baya jin kan na kasan mu kuma baya girmama manya daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam har ambatan yi da madaukin littafi da kuma mai furfura yace haƙi ne akan duk wani karami ya girmama su saboda wannan din saboda haddar qur'ani saboda kuma me shekarun da aka kai wannan ya cancanta a girmama shi amma yanzu ka samu yaro ya daga hannunsa ya mari babba ya zaro duk wata ashariya da ya haddace ta duniya ya dankwala masa saboda sun samu sabani haka ake ko ba haka to Allah bai kyauta mana wadarb da duka har duka amma fannin duka ba fa sa shi zai a gaba sai ya mutu ba abin nufi da tsari irin na shari'a yawwa warradi aw yawwa wadarb alradi da duka wanda zai zama mai tsawatarwa a gare shi an hadhihi alfahisha wanda zai hana shi wannan alfasha fa'ala hadha yakunu rijalu bisa wannan zai zama mazaje idza fa'alu alfahishata yu'dhawna wan nisa'u yuhbasna wa yu'dhayna maza idan su suka aikata alfasha to su me za a musu a cutar da su shine irin wannan cutarwar wallazani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma iyanan aka tsaya su kuma in mata ne menene ai hafsi sannan kuma da wato wannan idai yawwa sai ce fal hafsu ghayatuhu lil mauti shi tsare ita tsarewa matukar ta zuwa mutuwa wal adiyatu nihayatuha ila taubati ita kuma cutarwar har zuwa lokacin tuba yawwa in an tuba shikenan to wani zai ce to ita wanda aka tsare in ta tuba fa ita ba za a kyale ta ba ga wanda aka ce a cutar da shi namiji in ya tuba a kyale shi to ya matan kuma ita za a batta har zuwa mutuwa to ai duk yana daga cikin rahamar Allah da ya kawo wannan sabilan din kamar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kawai ga abin da za a je ayi yawa in dai ya tabbata to ga abin da za a je ayi shikenan ai magana ta kare سيتي ولهذا قال نهايتها إلى التوبة والإصلاح ولهذا قال فإن تاب أي رجع عن الذنب الذي فعله سك داود سك دين ذنوب النند سك أي كتاشي وندم عليه سك ندام وعزم أن لا يغود سك عزم دقدري كالكرفة الزوتي يتي وبداس كوما با تنسك ونن وأصلها سك جارة لأيك وسوء العمل الدال على صدق التوبة تهنير أيك تأيك الذي نون للي ونن توبة ناس دقسكنه تقول أكي حكا فأعرضوا عنهما توكو كود كي كتاليسو أي أن أذاهما كدين تشوتدسو با زاجي با شوتروا با دوكا با حبيتي دوكا إن أن كاما متن أمسا واتو an masa haddi da ake wa mutum in yayi laifi to kuma ba a zagin sa ai kun tuna haddin mai shan giya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kamo wani an masa haddi ya sha giya aka sake kawo shi aka sake kawo shi har wani ya tsine masa cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tal'an fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kar ku tsine masa domin kuwa yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan mutumin da zai sha giya a san shi ko a san shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsine masa to ina ga wanda ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ma yayi matsayar masa yayi tsayar masa wannan haddi ba ko wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsayar masa kuma ya san Allah ya sanar da shi abin da ke zuciyarsa cewa mutumin kirki ne yana san Allah yana san manzon Allah kam adadin mutanen da suke san Allah suke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun fada cikin wani zunubi to a bi su a hankali bi a hankalin nan yana taimakawa mutum ya tuba yawa zafi akan mai laifi ba shi ke sa mutum ya tuba ba sassautawar tana sa mutum ya tuba amma wajen daukar haddi shi yasa dama aka sa haddi to kar a tausaya wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah kada ra'afa wani tausayi tausayi a zuciya ya kama ku dangane da su wannan addinin Allah ne tunda Allah ya ce ai musu bulala to ai musu bulala a zage dantse a zane su kuma shi mu'minai su zo kallo haka in jifa ne da za a yi har su mutu shi ma kan wani shi Allah sarki ina akwai abin tausayi yace shi ba zai jifa ba ya ba Allah tausayi Allah ne yace ai wannan ka tuno abin da yayi ya bata yar wani ko ba haka bane ya bata matar wani ya sanya mata tunanin da bata saba ba ya nuna mata cewa irin wannan aikin ashe za a ci gaba da yi ko ba haka bane mummunan darasin da ke cikin wannan abun fa ba kadan bane wallahi mummunan darasin ne a ciki sannan kuma an sa wa mutum halin abun ya saba in ya saba ya kasa dainawa duk wannan akwai da lalata zumunci da kuma lalata dangantaka da sa ruwan da ba nan ne mahallinsa ba a sa shi a mahallin da ba gunsa ba da lalata nasaba a ɗauki wani wanda ba ɗan wani gida ba a kai shi wani gida duk wannan lalata zamantakewar al'umma ne saka wanda ya yi wannan abun ya cancanci a yi masa irin wannan uƙuba ɗin su sai sai a inna Allah kana tawwaban rahima lalle Allah mai yawan karɓar tuba ne shi ne tawwaban at-tawwabu minan nasi kasiru ar-ruju'i in mutum ne in an ce mai yawan tuba to ana nufin mai komawa zuwa ga Allah amma Allah sunansa ne kuma sifarsa ce shi ne at-tawwabu ay allazi yaqbalu at-taubata kasiran yukthiru min qabuli tawbatikum duk abinda kuka yi na laifi to ku komo zuwa gare shi Allah zai karbi tubanku ya yafe muku shine ai kasiru taubati alal muznibin shi mai yawan gafartawa da tuba ne akan masu zunubi al khata'in masu laifi ba masu kuskure ba al khata'in masu laifi yawa azimir rahm azimur rahmati kuma shi mai girman rahama ne wal ihsani da kyautatawa alladhi wanda min ihsanihi daga cikin ihsaninsa ko waffaqahum littawbati shine ya sanya su ya ba su gamdakatar ma din har su je su yi tuban Allah ya kimsa maka tuban ma ba karamin rahama bace ga Allah daga Allah wa qabilaha minhum kuma ya karbi tuban daga wurin su wa samahahum amma sadara minhum kuma ya musu rangume daga abinda ya auku daga gare su kun yarda Allah yana da rahama wallahi Allah yana da rahama ba dan rahamar Allah ba da ba mu sha ruwa ba ba dan rahamar Allah ba da ba mu zauna lafiya ba ba dan rahamar Allah ba da wani abu ko abinci ba mu iya ci ba inda irin yadda Allah ya yi mu'amala da al'ummomin baya da haka yake mu'amala da mu yanzu da gaba ɗaya kawai an halaka mu tuntuni da in wasu ne za a halitta su rayu sau ɗari generation ɗari da yanzu an yi saboda laifukan da ake yawan aikatawa amma saboda rahamar Allah da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kar ai mana irin halakawar al'ummomin baya Allah ya bar mu amma irin abubuwan da ake yi na laifukan sun kai sun wuce duk abin da wasu al'umma suka yi a baya duk wani laifi da a sababinsa aka halaka wata al'umma to a zamanin yanzu ana yin irin sa ninkin ba ninki ɗinkin ba ninki tunda dai ba a taɓa yin zamanin da za a ce namiji ya je da ɗan uwansa namiji a ɗaura musu aure su je su zauna wannan ya kalli wannan gaddin ya ce masa mata ba a taɓa yin wannan abun har a sa wai hakuri gaddi ina nufin mai girman jiki ba gaddi mai karatun Qur'ani har a ce an tilasta wa mutane kasashen duniya a ce sai an tilasta musu su sa hannu sun yadda da ayi wannan auren in ba haka ba za su zauna lafiya ba Allah kuma mai rahama a inda aka sa wannan dokokin duk ya bari ana ruwan sama to in ba rahamar Allah ba wannan abun da bai yiwu ba haka muna roƙon Allah madauki ƙara mana rahamarsa Allah gafarta mana Allah karɓi tuban mu abinda muka yi a bayyane da ɓoye muna roƙon Allah madauki yafe mana Allah gafarta mana Allah sanya mu mu zama mutanen kirki mutanen da duk wani laifi da suka yi Allah ya yafe musu kuma su daina ba za su ƙara komawa gare shi ba ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu tashin hankali da ya addabi wannan ƙasa a wannan kwanakin da muke ciki mun sani Allah yana sani babu abin da ke boye wa Allah la ya'zubu anhu mithqalu dharra babu wani abu gurgudan ƙwayar zarra da yake buya daga Allah to ya Allah muna roƙonka Allah ka fidda mu daga wannan mummunan hali rashin zaman lafiya da ake yi a wuraren a kasashe ko in ce a jihohi da yawa kashe-kashe yadda yawa satar dan adam satar yan makaranta kashe-kashe dai a dazuzzuka abubuwan yadda ya kara wato fankama ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin sa ya Allah in ba kai kai maganin wannan abu ba inda zamu Allah karka tarwatsa mana wannan kasa Allah ka sa ba zamu wargaje mu zama al'ummar da zamu je muna neman mafaka a wasu kasashe ba ya Allah ka hana wannan lamari duk mai kokarin ya ga wannan a cikin mu ya Allah ka kunyata shi Allah ka hana su ka lalata makaman su masu zuwa su tada garuruwa masu zuwa su ta kashe-kashe da masu shigo da makamai ya Allah ka dode musu basira Allah ka sa kasuwar makami ta mutu ya Allah ka hana shigo da makamai wannan kasar tamu Allah kuma ka taimaki shugabanni akan daukar matakan da duk za su dauka ma'aikata tsaro da sojoji da ake kashewa Allah ka gafarta wa musulmi daga cikin su kuma Allah ka karfafe su Allah kar ka sa musu rauni duk wanda yake kokarin ya tsorata su ya raunana su Allah ka maida tsoron nan a cikin zuciyarsa Allah ka hada kan da sojojinmu da yan sandanmu da ma'aikatan DSS da shugabannin wannan kasa Allah ka ba su basirar da za su dauki mataki duk karfinsa wanda za su iya wanda za a kawo karshen waɗannan al'amura da suka damu al'umma wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik